إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna wa Allah madaukakin sarki godiya wanda a bisa ga baiwa tai ya ba mu ikon sake haduwa dan mu ci gaba da karatu a cikin littafin mu mai albarka wato kitabu tauhid narasin mu da yadda bata darasin mu da yadda bata shine darasi na 45 wanda yau kenan insha Allah subhanahu wa ta'ala za mu fara farkon darasi na 46 darasin mu na 45 shi ya kawo mu ga karshen babi na 58 babin da malam ya kawo mana mai bayani akan masu yi wa Allah mummunan zato irin na jahiliya in ji irin abubuwan da malam ya tattauna a cikin wannan babi yau a farkon darasin mu na 46 zamu fara da farkon babi na 59 malam ya ce babu ma jaa fi munkiril qadari babi mai bayani akan abin da ya zo ga masu musun kaddara wanda idan muka lura da shi asalin babin za mu ga munkirin qadari asali ne wato jam'ul muzakkaris salim ne bi ma'ana munkirin al-qadari amma tunda aka raba shi da zarar aka yi idafa to nun akan shahida wa taskudu nuna ni fil idafa idan an raba kalma zuwa ga wata kalma za a share nunun kamar wanda in akwai tanwini shi ma share shi ake yi ya zama ba za a raba kalma ba kuma tana nan da asalin tanwinin ta to wannan kenan don haka an ka share nunu ma idafa kamar wanda aka shahi shi tanwini bala da a ce babu ma jaa fi munkirin al-qadari sai aka ce babu ma jaa fi munkiril qadari babi mai bayani akan abin da ya zo ga bayani na masu musun kaddara wanda mutane game da kaddara sun kasu gida uku jama'a ta farko akwai wasu kungiyoyi guda biyu da suka haɗu waɗanda aka ce ma jabariya da jahamiya sun tabbatar da kaddara ga Allah subhanahu wa ta'ala su wannan kungiya ta farko sai dai sun wuce wuri a cikin tabbatar da kaddara din har suka sance zaɓin bawa da ƙudurar da aggabawa suna cewa bawa bai da zaɓi na komi bai da ƙudura ta komi ga abin da yake aikatawa ko bari cin abincin da bawa ke yi da sha abincin da bawa ke yi da kwanan da bawa ke yi da farkawar da yake yi da ɗa'arsa da kuma saƙon da yake yi duk ga baki ɗaya bai da zaɓin komi kuma bai da wata ƙudura waɗannan ƙungiyoyin guda biyu wanda alhamdulillah munan wannan ƙasa ba mu da suwa jabariya da jahamiya wannan fahimtar tasu kuskuren rata suna cewa babu bambanci tsakanin mutum ya sauko ga matakali a gidan sama kuma a turo shi. To amma kuma sai kaga in za su saukowa ga gidan sama din takowa su kai. Ya babu bambanci kamata dai in mutun zai jidowa sai ya hado. Fa ma ba su hadowa din. Illa dai kawai sun rika wannan da su saba ma a karantar suwa ta Annabi sallallahu alaihi wasallam. Na biyu daga cikin kungiyoyi kuma su ne waɗanda ake ce maƙadariya da mu'tazila. Waɗanda su kuma sun tabbatar da cewa bawa yana da zaɓi kuma yana da ƙudura ga abinda zai aikatawa, amma su ma sai suka wuce wuri a cikin wannan, inda suka kore cewa shi Allah subhanahu wa ta'ala game da aikin da bawa ka yi Allah zai da mashi'a. Ma'ana wai ba sai Allah ya zo ba in bawa zai yi abu. Kuma babu wani abu da Allah ta'ala ya ƙaga na aikin bawa. Wanda masu zurfa bawa daga cikinsu su waɗanda yake ƙadariya ne da mu'tazila, sun zurfafa game da ilimin Ubangiji subhanahu wa ta'ala na cewa duk wani abu da zai waruwa wai Allah bai san da shi ba gabani ya faru. Kamar cin abincin da ba zai yi ko shan abin sha ko kwana ko farkawa ko ɗa'a ko zabo, wai dukkan wannan yana aukuwa ne bisa ga zaɓi na shi bawa. Zaɓi ne cikakke da ƙudura sai cikakka. Ubangiji subhanahu wa ta'ala babu son Allah cikin wannan. Kaga su ma sai suka faɗa akan kuskure. Suna cewa ma wai Ubangiji ta'ala bai da ilimi akan waɗanda abubuwa gabanin su waru, wanda kuskure ne, babu wani abin da zai waruwa wanda ba da ilimin Allah ba. Na uku daga cikin jama'u game da ƙaddara su ne Ahlus Sunna wal Jama'a, su da suka zama tsaka-tsaki, waɗanda su sun haɗa tsakanin dalilai. Duk wani abu to za su yi ƙoƙarin biɗar dalili ko hujja, sai suka shiga mafi alkhairin addini, suka bi mafi biciyar hanya, sai suka amince da ƙaddarar Allah kuma suka amince da ƙudurar Allah. Sun yarda da ƙaddara da ƙudura, suna cewa bawa kuma yana da zaɓi, shi ma yana da ƙudura. Don abin da ya kasance game da sha'ani na halitta ko talitta kamar motsi ko yin shiru ko samu ko rashi, wannan kasantacce ne ya faru da ilimin Allah subhanahu wa ta'ala, kuma Allah ya so haka. Kaga sun bambanta da jama'a farko na ƙadariya da jabari'a na su mutane na farko wayanda su ne jahamiyya da jabari'a. Sannan sun bambanta ga mutane na biyu waɗanda su kuma su ne ƙadariya da mu'tazila, waɗanda duk sun kore wannan. To amma su dama Ahlus Sunna wal Jama'a sukan tsaya tsakiya, ba za su wuce wuri ba, sannan kuma ba za su dakushe, ba za su tsaya tsakiya. Sun yarda da cewa dukkan abin da ka faruwa na motsawar kowa da tahiyyar mutum da dakantawa shi saukar ruwa da komai, wannan duk ya faru ne da son Allah. Duk abin da yake kasancewa cikin halittun Allah, wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya halitta, to wannan halitta ce ta Allah. Babu wani mai halitta ko tsara al'amari in ba Allah ba mabuwayi mai girma. Kaga su sun yarda da koda mutum na da wani ƙaddara ko ƙudura, to shi mutum ba zai iya samun iko ko dama ba har sai in Allah ya so ya yarda. Da ƙarshe ma babban abin da suka kawo wa dalili shi ne cewa wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Ko da ka so yin abu ko kuna son yin abu ba za ku iya ba sai in Allah ya so na ku yi wannan abin. Qala ibn Umar, Abdullah dan Umar ya ce Allah ya ƙara musu yadda shi da mahaifinsa, ya ce wallazi nafsu ibn Umar biyadi, ina rantsuwa da wanda rayuwar Abdullah dan Umar take ga hannunsa, Allah kenan. Law kana li'adihim mithla udin dahaba, da a ce ɗayansu yana da kwatankwacin dutsen Uhudu na zinariya, thumma anfaqahu fi sabilillah, sannan ya ɗauki abin nan da yake da shi na kwatankwacin dutsen Uhud na zinariya ya ciyar da shi ya yi sadaka saboda Allah, ma qabilahu Allah minhu, Allah ba zai karbi wannan ciyarwar ba da sadakar da yayi ata yu'mina bil qadari, asiya imani da qaddara, kamin Allah ya karbi abin da mutum zai yi na kyauta ko sadaka ko wani abu na ciyarwa don Allah, to sai mutum yayi imani da qaddara, wanda ita kuma qaddara tana da bangare biyu, akwai qaddara ta alkhairi akwai ta sharri, kuma lalle ne duk mutum yayi imani da su ga baki daya. Summa sadalla, sannan Abdullahi dan Umar ya kawo dalili bi kaulin nabiyyi da cewar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, al-imanu, abinda ake ce ma imani, an tu'mina billah, kai imani da Allah, wa malaikatihi, kai imani da malaikun Allah, wa kutubihi, kai imani da littafan Allah, wa rusulihi, kai imani da manzannin Allah, wal yawmil akhir, kai imani da rana ta ƙarshe. Abubuwa guda biyar kenan na shidda, wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, kai imani da qaddara ta alkhairi da ta sharri. A lokacin da ka samu wani abu na alkhairi da Allah ta'ala ya qaddara maka, sai ka gode ma Allah. A lokacin da ka samu wani abu na sharri da baka so, ka zargi kanka da shaidan. Faman wajada khairan falyahmidillah, a wani hadisi haka Annabi yace sallallahu alaihi wa sallam, faman wajada ghayra dhalik, wanda bai samu alkhairi ba, fala yalumanna illa nafsa, kada ya zargi kowa sai ainihin kansa. To dai idan muka dawo wajen yin imani da Allah, an tu'mina billah, za mu ga shi ma ya kasu kamar gida hudu. Na farko, yin imani da zaman Ubangiji subhanahu wa ta'ala samanne, ma'ana Allah yana nan. A rashin farkon Allah baya da farko, a rashin ƙarshen Allah baya da ƙarshe. Sannan abu na biyu, sannan mu yi imani da cewa Allah shi ne mai yin halitta. Da abinda muka gani na halitta, Allah ne ta'ala yi, aka kashewa, aka rayawa, haka azzartawa, haka bada lahiya ko jarabar mutum da wani abu na cuta kamar rashin lahiya. Abu na uku karkashin imani da Allah shine mu yi imani da cewa Allah shi ya cancanta a bauta masa shi kadai. Masu bautar ruwa ba su akan sawaba, masu bauta ma itace da duwatsu ba su akan sawaba, ba su bauta ma rana da shanu duk ba su akan sawaba. Lalle ne mu yadda cewa Allah shi ya cancanta a bauta masa shi kadai. Abu na hudu, lalle ne mu yi imani da sunayen Allah, sannan kuma mu yi imani da sifofin Ubangiji subhanahu wa ta'ala. Idan muka zo ga abu na biyu daga cikin rukunin imani guda shidda, shine wa malaikati, imani da malaikun Allah. Shi ma imani da malaiku ya kumshi abubuwa guda hudu. Lalle ne mu yi imani da cewa su malaikun suna nan same akwai su. Allah ta'ala ya ce wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu, ba wanda ya san adadin rundunar Ubangiji in ba shi ba na malaiku. Sama ta farko zuwa ta bakwai duk suna nan cike da malaikun Allah, kuma suna bauta ma Allah sahiya da marici. Na biyu, mu yi imani da sunaye waɗanda aka sanar da mu cewa Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wasu mala'iku da wasu sunaye, kamar irin Jibril, kamar irin Mika'il, kamar irin Asrafil, kamar irin Malik, wanda yake gadin gidan wuta. Da kuma abu na uku shine mu yi imani da ayyukansu. Akwai malakul maut, wanda Allah ta'ala ya mallaka ma karɓar rayuwa, yana da mataimaka daga cikin mala'iku masu kama mai aiki. Sannan kuma abubuwan da ke waruwa, kamar a ce wani ya rasu nan, wasu sun rasu can, har tunani ya tawaye kewaye mutum, to wai mala'ikan mutuwa guda ne, malakul maut, amma kuma waka an san mutanen ran mutanen Najeriya, waka an san mutanen India, waka an san nagari kaza, wannan duk bai zama abin mamaki ba. Yanzu an wuce shekara 50 da kasar Ingila suka bullo da gidan rediyon BBC. Can tashar take, amma yan an kama duniya ko ina a lokaci guda ana ji. Kaga aikin dan Adam kenan ko? To bale na Allah, wanda shi Allah ya wakilta mala'iki mai wannan aikin, kawai abin da annabi mu mu yi imani. Mala'ikan nan ta mutuwa da Allah ta'ala ya wakilta akan karɓar rayuwa, aikin da aka bashi, to duk wanda zai mutu yana mutuwa ne da izinin Allah, sannan mala'ikar ita ce mai karɓar ran. Abu na hudu shine yin imani da sifofi na mala'iku, kamar cewa ba su cin abinci, ba su cin abin sha, ba su yin aure, ba su haihuwa, ba su saba ma Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala ya halitta su da haske. In mun zo ga abu na uku, cewa wa kutubihi, imani da littafan Allah. Za mu ga akwai littafai da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ga annabawa, yadda Allah ta tabbata, amincin Allah ya tabbata ga annabawan Allah, Allah ya saukar ma wasu daga cikinsu littafai. Kamar mu yi imani, abu na farko kenan, mu yi imani da cewa littafan nan da aka saukar daga wurin Allah suke kuma gaskiya ne, an saukar musu da littafai. Sannan abu na biyu, mu gaskata labarukan da suka zo a cikin littafan da suka sauko daga sama. Sannan abu na uku kuma, mu lizimta ma kanmu cewa hukumce-hukumcen littafan nan tabbatattuna, in ba dalili ya zo a kan shahin su ba, kamar At-Taura, kamar Injila, kamar Zabura, kamar Suhuf Ibrahima wa Musa, in ba Qur'ani ya zo da shahin hukuncin su ba, to shikenan hukuncin yana nan har yau. To amma Al-Qur'ani da ya zo sai ya zama shine mai shahewa ga hukumce-hukumcen su, sai abin da Allah ya so ya tabbatar na hukunci sai ya zama shi yana nan tabbace har yanzu. Abu na hudu daura da su littafan Allah shine yin imani da abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya sanar da mu na waɗannan littafai, kamar irin At-Taura da Injila da Al-Qur'ani da Zabura da Suhuf Ibrahim wa Musa, kamar wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambace su. Mala yace to akwai faɗakarwa a nan, littafan da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar ga hannun Yahudawa da Nasara, ko kuma littafan da suke a hannun Yahudawa da Nasara a yau, to hakika an samu canji da boyewa, kamar an samu wani abu ya shiga cikinsu, don haka ba za mu amince da su ba, kamar littafan da ke ga hannuwan su a yau. Amma waɗancan da Allah ya saukar, to littafai ne da suke saukaku daga Allah, amma za ka ga an samu kurakurai, canje-canje da wurwurawa a cikin waɗannan littafan da ke ga hannunsu a yau. To sai abu na hudu shine yin imani da manzannin Allah, mu yi imani cewa su manzannin Allah, Allah ta'ala ya yi aike zuwa gare su don su iyar da shari'ar Allah, kuma mu yi imani da cewa manzannin Allah akwai wasu ayyuka da suka keɓanta a kansu. Abu na farko da za mu imani da shi daura da su manzannin Allah, za mu yi imani cewa su manzannin Allah gaskiya ne, kuma su masu gaskiya ne, kuma su abin gaskatawa ne. Abu na biyu, mu yi imani da abin da yake ya inganta na hadisai da ya zo daga manzannin Allah, kamar babban manzo Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, da kuma abin da ya tabbata na hukumce-hukumce ga manzanni in dai ba shahi shi ya bayyana ba, kamar irin abin da aka ce an shahi hukuncin shi, to shi kenan sai mu yadda cewa an shahi wannan hukuncin. Abu na uku wanda za mu yi imani da shi game da manzannin Allah shine muna yin imani da ainihin abin da muka sani na ainihin manzannin nan na Allah, kamar wanda Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci sunayen annabawan Allah, manzannin Allah, har su 25 a cikin Al-Qur'ani, inda ma Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da sura da ake ce ma Suratul Anbiya. To sai fadin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama cewa wal yawmil akhir, kai imani da ranar lahira. Lalle ne mu san cewa ita ranar lahira ita ce rana ta ƙarshe, rana wadda ita a ƙarshe, wanda babu wani ne bayansa game da rayuwa ta duniya. Yanzu an shiga wata rayuwa ta biyu ta gidan lahira. Da Allah ta'ala yana cewa wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun, wani guda na gidan lahira kamar shekara dubu na duniya. Kaga akwai bambanci, duk da ma rayuwar barzakh ta kabari tana da bambanci da rayuwar duniya. To lalle ne mu yi imani da rana ta alkiyama da kuma abubuwan da za su faru a ranar alkiyama, kamar hisabi da za a yi, wanda za a sa kankama duk wani maluki da ya dau haƙƙin wani, bayan an karbi haƙƙin Allah ta'ala na tauhidi, imaninka ya tabbata. To sannan in wani na bin ka haƙƙi kuma, kowane na sai an bashi haƙƙin nan nashi, wanda su kafirai ba wani hisabin da ke a kansu da zuwansu. To za su haɗa ne cikin azabar Allah, dan sun yi tawaye sun bijire ma Allah, ba su bi Allah ba. Na shidda na ƙarshe shi ne waɗanda Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya ce wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi, ka yi imani da ƙaddara ta alkhairi da ta sharri. Ba abin da ya same ka wanda yake na alheri ne ka gode wa Allah, abin da ka samu na mummuna to wannan kuma ka zargi rayuwarka da shaitan. Shi yasa lokacin da Annabi Musa alaihi salam yana tahiya tare da Yusha ibn Nun, suka kai wani wurin da suka dakata ko suka dan kwanta suka huta suka tashi, da aka yi tahiya sai Annabi Musa ya ce ma ɗalibinsa Yusha ibn Nun, wanda shi ma daga baya malamai sun kawo bayanin cewa ya zama ba annabi bayan wucewar Annabi Musa. To ya ce atina ga dana, kawo mana kalacinmu ko abincinmu. Sai ya ce mai baka ga lokacin da muka tsaya wurin wannan kankara ba, ni muna mantuwa abin nan, amma wa ma an sani wa illa shaitan, kaga mantuwa sai jingina ta ga shaitantun da mugun abu ce. Da haka aka son kada ka ce na mance, ka ce an mantashe ni. In aka ce wan mantashe ka, sai ka ce shaitan. To shi ne aka samu wani daga cikin zanadika kamar yan scholarism, ba waɗanda masu rayuwa yanzu ba, waɗanda su mustashrikuna, waɗanda na yi karatun arabiya suka santa suka gane, suna ɗaukar littattafan musulunci, waɗanda akwai masu falsafa suna fassarawa don bayyana illa ko aibi. Wai abin da yake mamaki, ya ce wai shi yana mamaki a ce wai a katsa hannun mutum, wanda in an katsa hannun mutum don ya yi sata da rubu'in dinari ake katsa hannu, wai abinda an matakin farko na yin barawo ya yi sata a katse mai hannu in ya dau abinda ya kai rubu dinar. Hadisi ya tabbatar da haka ko? To ya ce wai yana mamaki, abinda hannun mutum in an ka kace shi za a bada dinari 500, da shi kuma yanzu wai an ce wai don mutum ya yi sata wai a katse ya ɗauki rubu dina, kuma a ce a katse mai hannu, wai shi mamaki ya kai, wai mamaki ya kai. Ma'ana yana son ya kawo imautarwa, sai ce wai akwai tumƙa da walwala, akwai tumƙa da walwala. Ya ce tanaqudu malana illa sukutu lahu wa nastajiru bi maulana minan nari. Asalin yadda abin yake, yace yadin bi hamsina bi hamsi miina as jadan wadiyat ma baluha qudat fi rub'u dinari. Yace to wai hannun da ɗan han mutum ya riga ya kace shi dinari 500 aka ansa, to me ya kula a ce wai yanzu mutum ya yi sata kuma rubu'in dinari wai an kace mai hannu, me a kula wannan? Ya ce kai wagga harka akwai tun ƙara walwala, mu kan babu abin da za mu yi sai dai mu yi shu mu kama bakinmu, sannan mu nemi Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya kare mu daga gauta. Kaga yana son ya kawo shuba a cikin musulmi, ya kawo banna. To sai wani ya maida mai martani, bisa ga abin da ya wadi na wannan a surkullen nashi yace kullil umairi dan suna ne umair sai wani yace kullil umairi ari ayyama ari ko hada ma umairi to bade wanda ya kai matuka wajen tubewa babu sutura ga jiki ne jahilul fata jahilta samrayi da yayi wa huwa min saubi tuqa ari wanga jahilci nashi babu abin da ya kawo mai bayan tube to wayan tsoron Allah in kace zaka dauki hankalinka ka gura da shari'ar Allah to kai babban abin da zai samu ka ka fada cikin jahilci ka tube tsoron Allah da aka tare da kai yace yadin da 50 na yadin da 50 miina ajidan wadiyat lakinna qudat fi rubdina wanda magana da kan wadi cewa wai ya za a kafe mu mutum hannu don ya saci rubu'in dinari alhali in har an katsa hannun mutum kuma abinda ake basuwa a dinari 500 a wanda magana ba wata magana ta da za a kallo ba wanda babe na na jahilci ka kullo da shi himayatun nafsi adalaha wa arhasaha himayatul mali fafam hikmatul bari yace kare rayuwa shi an mafi tsada shi an mai rahusa ga tsada ga rangwame himayatul mali kare dukiya kuma fafam hikmatul bari wanda dukiya da an kace a kare to ka tsaya ka dibin mis wace hikimata Allah ya sa yace in mutun yayi sata a kace mai anu ai duk abin da Allah ya yi akwai hikima ciki ne ko ba haka dai Allah ya ce a kace hannun mutum da banza ba don haka kaga ana gani haka insha Allah to sai hadisin mu na gaba ne in mun lura wai kamar abubuwan da aka kokarin watsawa cikin al'umma ko shuba da aka samu bangaren waɗanda yake mustashrikuna na orientalism su kawo wasu abubuwa da ɗauke hankalin al'umma da nuna cewa ga illar musulunci ga illar musulunci ga aibin musulunci to wannan kenan to kaga Allah ya sa wani ya maida mai martani da cewa abinda Allah ya yi babu abinda an namu bayan mu sallama mu miƙa waya mu yi imani wano batim ne samitin hadisin mu na gaba ko daga bada dan samit a radiyallahu anhu Allah yarda da shi annahu qala ya ce libni ga dani ya bunayya ya kai karamin dana idan aka ce ibnu idan aka ce ya bunayya an kamar sheshi bunayya kalmar ta koma tasgiri kana tausaya ma dan kenan kamar wanda lukman al-hakim yake cewa ya bunayya kalma ta ta tausaya mata ya kai karamin dana innaka lan tajida tamal iman kai ba za ka samu dandanan imani ba hatta ta alama anna ma asabaka lam yakul li khati'aka har sai ka san duk abin da ya same ka bai kasance don yayi kuskuren ka ba wa ma aka da haka duk abin da ya kuskure ka lam yakul li sibaka bai kasance don ya same ka ba duk abin da kaga ka samu Allah ya rubuta maka ka same shi duk abin da ka rasa baka samu ba tun farko Allah bai kaddara maka samu ne ba kenan nan ana son a sake tuna muna babu maganar inda samitu rasulullah naji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kulu yana cewa inna awwala ma khalaqa Allah farkon abin da Allah ta'ala ya fara halitta al-qalama shine al-qalami sai dai nan ma malamai sun kawo bayanai masu dama dabra da wannan cewa lokacin da annabin Allah Ibrahim yake yana cewa wa ana awwalul muslimin zaka samu ba annabi ya ce wa ana awwalul muslimin ga zamani ne kenan ko ni a farkon musulmi a zamani na kenan annabawan da suka gabata na wancan lokacin ba su aka magana ba yanzu dai a zamani ne to abinda Allah subhanahu wa ta'ala ya fara halittawa shine al'arshin Allah abin da ya bi mai na biyu shine wannan alƙalami da aka ambata a hadisi kama an yi ijazu qasrin wa in ka wannan bayani tunda ana samun maganganun Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suna cike da